الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادين يكو شادين shade ko to yau muna 11 ga watan Zulqa'ada hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da 1438 kuma shine yayi daidai da 8 ne ko yana 4 to wanda yayi daidai da 4 ga watan 8 2017 wanda kuma shine darasin mu na 22 bayan dogon hutu da muka samu sakamakon ibadar watan Ramadan da ta gabata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayin sa entatu a cikin wannan wata sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun da muka gabatar a cikin wannan wata mai daraja kamar yadda aka sani wannan darasi muna gabatar da shi ne a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha wadda ke cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano muna nan a cikin littafin nan na babban malami Dr. Muhammad Aliyu Sallabi rahimahullah a darasin da ya gabata kamar yadda muka saba mukan danyi talkhisin abinda muka gabatar a darasin mu na karshe malam ya karantar da mu darussa kamar haka wato buka'us samaa 'alal mayyit inda ya kawo mana hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda manzo Allah yake cewa babu wani mumini face yana da kofofi guda biyu kofa ta farko wadda ayyukansa kyawawa suke hawa zuwa gare ta kofa ta biyu ita ce wadda arzikinsa da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa yake saukowa daga cikin ta to idan aka ce mumini ya mutu wayannan kofofi guda biyu suna yin kuka da bakin ciki da takaici na mutuwar shi wannan mumini din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine fassarar fadin Allah ta'ala fa ma bakat alaihim as-samaa'u wal ardu wa ma kanu mundarin kenan akwai wadanda sama bata takaici sama bata yin kuka dan sun mutu dan haka mumini sama tana yin kuka idan ya mutu saboda wannan hadisin da muka karanta sana abu na gaba idan mutum ya mutu abubuwa guda uku ne suke raka shi zuwa kabarin sa guda biyu su dawo a bar shi da guda daya abubuwan da suke dawowa shine akwai iyalansa akwai dukiyarsa abinda ya mallaka na dukiya motocin da aka kai shi a ciki da kuma bayi da sauran dukkan abinda yake na dukiya za su dawo gida aikin sa shi kadai zai wanzu tare da shi a cikin kabarin sa sannan abu na gaba malam ya karantar da mu cewa kabari shine masauki na farko daga cikin masaukan lahira ya kawo mana wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai kabari wato farkon masauki ne daga cikin masaukan lahira idan mutum ya tsira ya kubuta a cikin kabarinsa to abinda duk zai biyo bayan nan to mai sauki ne idan kwatin a cikin kabari mutum bai kubuta ba bai tsira ba to abinda zai biyo bayan wannan rashin tsiran abinda zai biyo bayan kabarin kuma zai zama mafi tsanani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ban taba ganin wani abun kallo mai tada hankali mai furgitasuwa ba kaman kabari sannan malai ya kawo mana ni'imar kabari da azabar kabari ma'ana akwai ni'ima a cikin kabari ga wa'anda Allah madaukakin sarki ya datar da su Allah ka datar da mu sannan kuma akwai azaba ga wa'anda Allah madaukakin sarki ya tabar da su Allah ya kiyashe mu dan haka kenan dukkan guda biyun ana iya samu sannan malai ya ce ita wannan azaba da wannan ni'ima din ba lalle sai mutum an binne shi a cikin kabari kaman yanda aka saba binne kowane mamaci ba kowace irin mutuwa mutum yayi a'a meyuwa a cikin jirgin sama suka yi hadari gaba ɗaya tarwatse ba samu komai a jikin sa ba wannan baya hana ayi masa ayi samu ni'imar kabari ko kuma azabar kabari domin kamar yanda muka karanta da ku shine da zarar mutum ya mutu to ya shiga rayuwar barzakhu an shiga hayatul barzakhiya to ita kuma hayatul barzakhiya ya danganta kila mutuwa mutum yayi a gida inda ya samu gata da kyakkyawar kulawa ta yanda aka yi masa wanka aka sa shi alkafani aka je aka binne shi a cikin kabari tana iyewa kuma ruwa ya fada wata dabbar ruwa ta cinye shi wanda wannan shi ma da yana cikin rayuwar barzakh ko kuma tana iyewa gobara aka yi gaba ɗaya ya kone ba samu komai nasa ba shi ma da ya tafi barzakhun dan haka rayuwar da yake rayuwa ce ta ainihin wato barzakhu ko kuma kone shi aka yi ma aka sheke ainihin tokasa iska duk wannan baya hana ya dandana azaba irin ta barzakhu idan yana daga cikin waɗanda za su dandane ta ko kuma ya dandani ni'ima ta ainihin barzakhu in yana cikin waɗanda za su samu wannan ni'ima din dan haka rashin binne shi a kabari baya hana ai masa azaba ko kuma ya samu ni'ima sannan malai ya kawo mana hikimar azabar kabari ko kuma ni'ima a cikin kabari abu lalle akwai ni'ima akwai hikima kai mai tarin yawa a tattare da yiwa mutum azaba tun a cikin kabari ko kuma a fara masa somin tabi na ni'ima tun a cikin kabari malai ya faɗi kamar abubuwa guda 5-6 na farko yace daga cikin hikimar a yiwa mutum azaba a cikin kabarinsa ko kuma a ni'imta shi tun daga cikin kabari shine bayyanar da falalar Allah madaukakin sarki ga bayinsa mu'minai salihai wajen ni'imta su tun a cikin rayuwar barzakhu kafin su je lahira Allah madaukakin sarki yana nuna falala da yayyawa bayinsa mu'minai sannan a hannu guda kuma akwai kaskantarwa da azabtar da masu ƙaryatawa masu sabo ga Allah madaukakin sarki sannan hikima ta biyu akwai bayyanar da ko bayyanar kudurar Allah madaukakin sarki wajen azabtar da masu sabo kafirai mutum yayi ta tsageranci yayi ta rashin kunya yayi ta kasassaba da katobara a cikin duniya Allah madaukakin sarki ya bashi dama yayi masa talala lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa ya fara nuna masa iyakarsa tun daga cikin kabari sannan da yiwa mu'minai ni'ima wa'anda suka gaskata Allah madaukakin sarki tun a cikin ainihin wato kabari kafin ainihin wato aje lahira sannan abu na uku ana yin azaba a cikin kabari ko ni'ima domin a sanar da waɗanda Allah ta'ala ya tsora musu takalifanci wa'anda Allah ta'ala ya tsora musu nauyin shari'a su sani cewa a cikin kabari akwai azaba wato a cikin rayuwar barzakhu domin wannan zai zamanto mai taka musu burki da tsawatar da su ga barin dukkan abin da zai zama ba mai kyau ba mai muni wanda aikata shi ba shi da kyau da aka cin daga nan mutum ya tuna cewa idan ya mutu ba ma sai an je lahira ba tun daga kabari za a fara dandana wa mutum azaba kuma ga irin nau'o'in azabar kamar yanda muke ta karantawa to wannan zai sa mutum ya dinga jin tsoro na yin aikin da ba shi kenan ba domin wannan azaba da ake tai masa barazana a kanta sannan akwai tsoratarwa game da wasu zulubai da wasu ainihin wato wani sako da mutane suke aikata wanda kamar yanda zamu karanta nan gaba kadan akwai dalilai da sabubban da suke jawo mutum azaba a cikin kabari to daga ciki kagan an ce maka abu kaza yana sabba azaba kabari kaga an tsoratar da mutum ga wannan abun ya daina yin sa musamman dukkan laifi ana so mutun ya bari, amma ga wasu laifuffuka wanda asba wato suna zama sababi na jawo mutun azaba a cikin kabarin sa. Da haka wannan shi ma sai ya zamanto mutun yayi kokari yaga cewa ya kiyayi waɗannan laifuffuka din, kamar rashin tsaftace jiki daga fitsari, kamar annamimanci da sauransu. Sannan azaba a cikin kabari ko kuma rayuwar barzahu daga cikin hikimar ta shine takan zama kafara ga wasu cikin laifuffuka da sabo da mutum ya aikata. Ma'ana akwai wasu rukunin laifuffuka, akwai wasu rukunin ayyukan sabo da idan aka yi mutum azaba a cikin kabari to tun anan an tsaftace shi, an wanke, an kankare masa, dan haka zai wayi gari ranar tashin alkiyama an riga an tsaftace shi. Sannan wani kuma akan yi masa a kankare wasu ta yanda zai zamanto ya samu sassauci, ko da ya je lahira to zai zamanto azabar da zai fuskanta an rage mata radadi ko an rage mata karfi saboda an riga an yi masa wani bangare nata a cikin kabarinsa. Dan haka ga wannan shi ma akwai hikima kwarai a cikin haka. Sannan sai malam yace shin ita wannan azaba ta kabari dimin wa da'iman, in aka ce mutum ya mutu an sa shi a cikin kabari, idan yana cikin waɗanda Allah zai musu azaba, za a yi ce musu azaban nan ne ba tsayawa, ko kuma azaba ce mai wa'adi mai lokaci ta yanda idan lokacin yayi zai zamanto an daina wannan azaba, ko kuma kawai azaba ce wadda za ta zama tana istimrari tana ci gaba daga nan har zuwa tashin alkiyama? To anan ma sai malam yace to malamai sun ce laifi da yake jawo mutum azaba din ya danganta, ma'ana yana da bambanci. Akwai waɗanda Allah madaukakin sarki kan yi musu afuwa kwata-kwata ma baya azabtar da su a cikin kabari. Sannan a ciki akwai kuma waɗanda saban da suka yi da laifin da suka yi wa Allah ƙananan laifuffuka ne, don haka Allah kuma bai ga dama ya yafe musu ba, sai a azabtar da su gwargwadon laifin da suka aikata. Kila laifin da suka aikata ba wanda za a iya wa a yi ce musu azaba bane har zuwa tashin alkiyama, kila zuwa shekara ɗaya da mutuwar su an kankare wannan laifin da suka yi wa Allah, shikenan kuma an ɗauke azabar, an daina musu azaba. Ko kuma ya zamanto a ɗauke musu azaba ta sanadiyar addu'o'i da wasu bayin Allah suke musu a nan duniya, ko kuma wasu sadakoki da wasu bayin Allah suka yi, misali mutum iyayensa ne sun rasu, yake taraka su da addu'a, yana tabin su da addu'a, kuma yana yin ayyukan alkhairi na sadaka, yana cewa Allah ta'ala ya kai ladan zuwa gare su, ko kuma nema musu gafara da yake yi ba saurarawa ko da yaushe, to wannan yana daga cikin abin da zai sa ko da za a yi wa mutum azaba, kuma waɗannan addu'o'in da nema musu gafara da ayyukan alkhairi da ake ta zuba a cikin account ɗinsa, wannan yakan sa sai kuma azaba ta yanke. Ko kuma wani haka daga cikin ayyukan alkhairi, a cikin kuma waɗanda ake wa azaba a kabari akwai wanda sabansa babba ne, da aka azaba su za ta ci gaba da ainihin wato istimrari, ma'ana za a ci gaba da yi masa wannan azaba din har zuwa kuma tashin alkiyama. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin wani mutum wanda yake girman kai yana jan tufafinsa a ƙasa, Allah madaukakin sarki ya ce ƙasa ta kisfe shi, ƙasa ta kifar da shi. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu maganar da ake yana ta nitsawa, yana ta tafiya cikin ƙasa har zuwa tashin alkiyama. Kaga wannan azabar sa ba mai tsayawa bace, azaba ce wanda har sai an tashi alkiyama kaji, sannan ainihin wato zai kuma fuskanci wancan azabar ta lahira. Sai malam ya ce amma rukunin ka wannan game da mu'minai kenan, masu imani, kaji akwai wanda azabar da za a yi musu a kabari tana da iyaka, akwai wanda kuma za a yi musu kuma a ɗauke, akwai kuma wanda za ta ci gaba zuwa tashin alkiyama. Amma kafirai da munafukai wayannan rukunin su kuma azabar su tana ci gaba da ainihin wato ɗorewa har zuwa tashin alkiyama, babu saurarawa, saboda faɗin Allah ta'ala annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Kaga wannan ya nuna cewa akwai wasu rukunin mutane da kuma azaba su babu tsayawa. Sannan da kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Bara bin Azib a cikin kissar kafirai, inda Allah ta'ala yake cewa thumma yuftahu lahu babun ila an-nar fayunzaru ila maq'adihi fiha hatta taqumu as-sa'a. Kaga wannan ya nuna cewa kafiri ko munafiki, wanda munafircin sa babban munafirci ne wanda ya kai ga kafirci, to waɗannan azaba su ba a saurara musu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sai malam kuma ya kawo sabubban da suke jawo mutum azaba a cikin kabari. To anan ya kawo mana sabubban kala biyu, ya ce akwai wayanda suke a jumulce dunkulallu, sannan kuma akwai wayanda suke dalla-dalla daki-daki. Ya kawo mana su da dama, daga ciki dai wato akwai waɗanda ana yi musu azaba a cikin kabari saboda sun jahilci Allah, suna kuma tozartar da umarnin Allah, suna kuma aikata sabo a jumulce kenan. Domin Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin ba zai azabtar da duk mutumin da ya san Allah, ya kaunaci Allah, ya bi umarnin Allah, ya kuma nisanci abubuwan da Allah ta'ala ya hana. Sannan Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin wannan gangar jikin azaba ba za a yi wa wannan gangar jiki azaba ba har abada. To ya kawo mana abubuwa da yawa waɗanda mun ka karanta su tun a wancan darasin, wanda ina ganin muka ci sai mun sake kawo su, to kila lokacin namu zai tafi gaba ɗaya. Don haka wannan shine kusan kaban a gurguje abinda muka karanta kafin ainihin wato mu tafi hutun azumi. Da haka kai tsaye za mu shiga cikin sabon darasi, wato darasi na 22 a cikin wannan littafi na al-iman bil yawm al-akhir. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hadhihi ba'd asbab adhab al-qabr. Mala yace waɗannan wasu kenan daga cikin sabubban da suke jawo mutum azaba a cikin kabarin sa. Na farko ash-shirku billah wal kufur bihi, wato shirka da Allah da kuma kafircewa Allah madaukakin sarki. Min a'zami asbabi azabil qabr, na daga cikin manya-manyan sabubban da ke jawo azabar kabari al-ishraku billah, hada Allah da wani a cikin bauta. Qala ta'ala, ubangiji ta'ala yace wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah wa law tara idh dhalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adhabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Allah ta'ala yace wane ne mafi zalunci, ai la ahada azlam, babu wani mafi zalunci, mimman iftara ala Allahi kadiban, sama da wanda ya kira wa Allah ƙarya, aw qala uhiya ilayya, ko kuma yace ana yi masa wahayi, ma'ana yace ana mun wahayi kamar yanda ake wa annabawa, kaga ya annabtar da kansa, ma'ana wanda ya yi da'awar annabta, babu mafi zalunci sama da wanda ya jingina wa Allah ƙarya, ko kuma yayi wa Allah ƙaryar cewa Allah ya aiko shi da wahayi, shi ma ana masa wahayi. Walam yuha ilayhi shay'un, alhalin ba ai masa wahayin komai ba. Wa man qala, da kuma wanda yace sa unzilu mithla ma anzala Allah, ni ma zan iya saukar da kwatankwacin abinda Allah ya saukar, kamar yanda Musailamatul Kazzab yayi. Walau tara, Allah yace da kaga, idh zalimuna, lokacin da az-zalimai fi gamaratil maut, suke cikin magagi irin na mutuwa, wal mala'ikatu, a lokacin da mala'iku basitu aydihim, suka shimfiɗa hannayensu, akhriju anfusakum, suke cewa da su ku fito da rawukanku, al yawma tujzauna azabal hun, a yau ne ake saka muku da azabar wulakanci, bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al haqq, bisa ga abinda kuka kasance kuna kira wa Allah na ƙarya ba gaskiya ba. Wa kuntum an ayati tastakbirun, kuma kun kasance kuna masu yin girman kai da kangarewa ga barin ayoyin Allah. To kaga wannan yana nuna cewa ashe shirka da Allah na daga cikin sabubban da zasu jawo mutum azaba tun daga kabarinsa kafin aje lahira. Abu na biyu an-nifaq, munafurci. Qala ta'ala, ubangiji ta'ala yace wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun, wa mimman hawlakum, daga cikin waɗanda suke kewaye da ku, min al-a'rab, daga cikin larabawan ƙauye munafiqun, ko daga cikin ƙauyawa akwai munafikai. Wa min ahlil madina, hadda mutanen cikin madina, hadda ƴan birni, ma'ana akwai munafikai a cikin ƙauyuka, akwai kuma munafikai a cikin birni. Maradu alan nifaq, waɗanda sun ƙware, sun goge akan munafurci. La ta'lamuhum, Allah madaukakin sarki yace kai ma baka san su ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamuhum, Allah yace mu ne muka san su. سنعذبهم مرتين زامي موسى عذابا هرسو بيو ثم يردون الى عذاب عظيم سننزا اما يدسو زواغ عذابا ميجرما waccan azabar guda biyu da Allah ta'ala yake zai musu azaba ta farko in kun tuna mun karanta ayar a can baya mallam ya mana sharhin ta wato za a musu azaba wajen karbar rai azaba ta farko azaba ta biyu shine za a musu azaba a cikin kabari domin an ce sanu'adibuhum marratayn za a musu azaba sau biyu to kila wani yace azabar duniya da ta lahira sai a ce to ai kuma Allah yace thumma yuradduna ila azabin azim kaga ashe banda marratayn kuma akwai azabun azim to azabun azim ita ce ta lahira dan haka kenan mutumin da yake munafurci kuma munafurci kala biyu ne kamar yanda muka sha fada akwai nifaqul i'tiqadi akwai nifaqul amali shi nifaqul i'tiqadi shine munafurci na aqida wanda mutum yake bayyana da sabanin abin da ke cikin zuciyarsa ya bayyana da sabanin abin da ya kudurce a cikin zuciyarsa a zuciyarsa ya kudurce kafirci amma a zahiri a baki ya bayyana da imani wannan nifaqul i'tiqadi ne ana iya fahimtar haka a cikin ayyukansa daga ciki suka ce shine wanda yake farin ciki idan aka yi nasara akan musulunci ko kuma yake damuwa yayin bakin ciki idan musulunci yayi galaba ko kuma yake izgilanci ga wata sifa ko ga wani abu alama irin ta addini da sauran abubuwa makamantan irin waɗannan do ana kiran waɗannan nifaqul i'tiqadi nifaqul amali shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wani gurin ya fadi sifofin guda uku wani gurin ya fadi guda hudu idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tumina kan a wani gurin wa idza ahada gadara wa idza khasama fajara waɗannan kaga duk alamomi ne na munafurci to wannan munafurcin yana jawo mutum azaba a cikin kabarinsa Allah ya kiyaye annamimatu na uku shine akwai annamimanci annamimanci shine dauko maganar wani ka kaiwa wani ba kuma dan gyara ba ka dauko maganar wani ka kaiwa wani domin bata tsakanin su hada tsakanin mata da miji hada tsakanin da da uba hada tsakanin aboki da aboki hada tsakanin makwabci da makwabci wannan annamimanci ka dauko magana ai wani ran nan baka nan yace kaza yace kaza yace kaza yace kaza kuma sai ya shiru ya ji kai kuma me zaka ce abinda ka fada kuma sai ya koma ya gaya wancan wannan shi ake kira da annamimanci to wannan dabi'a tana jawo mutum azaba a cikin kabari sannan wa adamu listitari min albaul da rashin kandagarki da sitirce kai daga fitsari ya zamanto mutum bawali yana fallatsa a jikinsa kuma baya tsaftacewa wannan ma yana jawo mutum azaba a cikin kabari mutum zai ga kamar wani karamin laifi ne kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa a cikin hadisin amma laifi ne wanda yake kaba'ira ce min kaba'irud dhunub domin tana jawo mutum azaba a cikin kabari annabi Abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace marra annabi sallallahu alaihi wasallam ala qabarain النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياشي جوس قبر برا قدابيو فقال سيتي إنهما لا يعذبان للي قبر برا نون قدابيو أنا يمس عذابا وما يعذبان في كبير باكما أنا يمس عذابا بني أكم ونببان ليفي أنا ما لم يسم فسر وأن في كبير نون فسر قدابيو فسر تفرقوا با أنا يمس عذابا بني أتكم ونببان ليفي أغنونسو لكما صورا متعني صورا متعني سنة أغنان أنمي منتي أبا كمان شنجي أو كوساتا كوز نكو أو النباني دنكو ومتين يا أنمي منتي دنكو ومتين يا أنيو أصاف صاري يا تبا جكين سكوما بي وانكي با وانا أي كمان ونك أرمو ليفيني هكا متعني سكي غني أشيب ببان ليفيني دو منغا شيا جوا عذابا أتكين كبري wasu malaman kuma suka ce wa ma yu'adhabani fi kabirin tarkuhuma ko tarku ma'ana laifin ba babba bane wanda za a ce ya kai yanda mutum ba zai iya bari ba annabimanci mutum zai iya bari sannan mutum ya dinga kiyayewa in fitsari ya taba shi ya dinga wankewa wannan ai ba wani babban abu bane da za a ce mutum ya gagare shi dan haka kaga kenan abu ne wanda mutum zai iya yi cikin sauki amma ya ki da haka wa ma yu'adhabani fi kabirin a wannan shine fassara da suka yi ko dai ka ce wa ma yu'adhabani fi kabirin ba ana azabtar da su bane akan wani babban laifi a ganin su ba laifi bane da zai ja musu wannan azaba kuma gashi ya ja wa ma yu'adhabani fi kabirin kuma ba ana musu azaba bane akan wani abu da zai ya gagare su su bari za su iya bari amma suka ki su bari har suka mutu suna yi thumma qala bala sanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace bala amma ahaduhuma fa kana yas'a bin namima yace ɗaya daga cikin su laifin sa yana yada annamimanci yana hada rigima tsakanin mutane wa amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin su fa kana la yastatiru min bauli ya kasance baya sitirce kansa daga fitsarinsa yana bari fitsari ya taba shi kuma baya wankewa qala yace thumma aqada udan rataban sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kari ko ya dauki wani ainihin wato itace danye fa kasarahu ya kariya shi ithnatayn bithnatayn ya kariya shi gida biyu thumma garaza kullu wahidin minhuma ala qabrin sannan sai ya soka guda daya kowane wato guda daya a kowane kabari thumma qala sannan yace la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabasa wata kila dalilin wannan ainihin wato yan itatuwa da nasa ayi musu sassauci a sassauta musu azaba matukar waɗannan itatuwa ba su bushe ba kenan kaga azaba ce wanda in itatuwan suka bushe za a ci gaba da yi musu azaba kaga wannan abu na uku kenan wanda yana daga cikin sabubban da ke jawo azaba a cikin kabari annamimanci da kuma wasa da fitsari za a ga mutum yanzu kuma za a ga ana yin haka kawai mutum zai samu wani garu kawai ya tsaya tsaye ya yi fitsari kawai ya maida al'aurarsa cikin wando kawai ya ja zip ɗinsa kawai ya tafiyarsa to kaga wannan tunda shari'a ta yi maka sassauci idan ka matsu kana cikin damuwa ta bawali kuma babu ruwan da zaka abin akwai istijmar shi yasa aka ce kai tsarki da ruwan akwai in babu kuma kai istijmar da kai wannan gara ka zaro tishu a aljihunka ko ka zaro hankaci ka daure gabanka har ka je inda ruwa yake ko kuma ka goge danshin da ainihin wato wannan hankaci naka in ya so in kai gaba kuma sai ka wanke in ka samu ruwa sai ka wanke shi ya fi ka bari fitsarin ya tattaba jikinka kuma ya taba tufafinka karshe in ka zo kuma sai ka ga mutum yana yayyafa ruwa kila ka yayyafa inda ba nan kuma fitsarin ya taba ba sai mutum ya ce in ya je ya samu ruwa ya yayyafa to ka san inda ka yayyafa tana iya wa ya dugo wanda har ya zo kusan kafarka kai baka sani kawai kai tunanin ka iya sama nan ya tsaya to amma ka samu goge ka goge wannan danshin shikenan ko sallah ce ta kama zaka iya yi amma za ka ana samun sakaci irin wannan to kaji abinda wannan din yake haifarwa mutum Allah ya kiyaye abu na hudu al-gulul al-gulul sata ce nau'i ne na diban kayan gwamnati ba da izinin gwamnati ba ko ba da izini ba shine al-gulul mutum ya debi kayan hukuma ba kuma ta hanyar da aka yadda ba al-gulul kenan kaga yanzu wannan gululin yanda ya zama halal musamman a kasar mu kaga ai masu shiga wanda za su samu kansu cikin azabar kabari saboda gululi ya kaga suna da yawa an abi rafi'in radiyallahu anhu qal an karbo daga abi rafi'in Allah ya kara masa yadda yace marartu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil baqi yace mun shige ta makabartar madina al baqi'ul garkat ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala muna tafiya kawai sai naji manzon Allah yace uffin laka Allah wadaranka cir da kai uffin laka cir da kai Allah wadaranka fa zanantu annahu yuriduni sai nayi tsammanin ko da ni yake fa qultu sai nace ya rasulullahi ahadathtu shay'an yace ya maikin Allah wani laifi nayi qal sai manzon Allah yace wa ma zaka yace wani kuma laifi me ya kawo maganar laifi kuma qultu sai nace afafta anni ji ne kana ta Allah wadare na tir da ni qala sai yace la yace ba da kai nake ba walakin sahibu hadhal qabr da me wannan qabarin fulan wani da shi nake annabi sallallahu alaihi wasallam ta makabartar madina fa yace ba da kai nake ba lakin sahibu hadhal qabr da me wannan qabarin fulan sunan sa wani da shi nake me yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba'athuhu sa'iyan na aike shi wakili na ya karbo zakka ala bani fulan na tura shi unguwa kaza ko gari kaza ko kabila kaza na ce ya karbo zakkar su fa ghalla dir'an sai ya saci riga guda daya a ciki kaji ba riga kwaya daya ba fajiran mutum gaba daya sa mun jagara ishare ba riga kwaya daya ba ka aike shi ya je karbo ba fa kudin asibiti ko kudin magani ko kudin alimin ko kudin wutar lantarki ko kudin yan makaranta a duk ba wannan ba riga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince masa ya nada shi ya tura shi ya ce ka je ka karbo zakka da ya je sai wata riga a ciki ta burge shi kawai sai ya koye shine gulul din manzo Allah ya ce fadur ri'al ana mithlaha minan nar yanzu maganar da ake an rikide irin wannan rigar da ya dauka a nan duniya irin ta yanzu an rikidar da ita wato minan nar ta wuta yanzu da ita ake masa azaba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tirda wani to kaga kenan ashe san zuciya da yake zamar da mutane yawanci saboda abinda mutum zai yi na jin dadi na dan wani lokaci mutum idan sai ya rufe zuciyarsa ta makance ya jefa kansa cikin bala'in da bai san iya lokacin tsayawarsa ba saboda abincin da in ka ci da ka hade dadin ya riga ya tafi kuma an jima ka je ka sayar saboda rigar da yanzu nan tana kyalli da walkiya kana burgewa da ita kuma an jima bayan wani lokaci zaka zo kana goge takalmi da ita saboda gidan da in ka zo ka shiga daga baya za a dauke ka kawo ka gidan da muke magana yanzu saboda wannan mutane gaba daya an rude
mutane an makance
so kaji kaji riga riga an ce za a mayro mutum ita rigar gidan wuta da ita za a mai azaba to kaga ka auna da wanda kuma ya dauki abin da yafi riga Allah ya kiyaye Allah ya sa mu fa karfin zukatan mu nabiyar jarrul izar min alqiyala jan tufafi a ƙasa saboda girman kai saboda nuna isa da wadata da haka mutum yayi kayan sun ishe shi sun wadace shi har suna jan ƙasa yana tafiya ta takama ka ga riga mai tsada ka ga yadi mai tsada amma mutum ya take shi ba wani abu bane a wajensa ya dinka irin su sun fi guda 50 an bayyanta to wannan jan tufafin a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yanda tufafin mumini ya kamata ya kasance karin tufafin mumini ya wuce idan sawu kada tufafin mumini ya wuce idan sawu amma ga mutum ya take wando kamar ta tabara kusan kafa rabin kafarsa ba duk ya take ta ƙasa kuma duk gayu ne ya taka kashi ya taka fitsarin agwagwa ya taka nakaji ya taka ko kuma duk wai dan gaye ne duka wallahi wasu da dama kansu ya kwance ba su sani yanzu shi zai wanki kuma sai ransa ya baci da tsaki da komai bai ke wanki kuma shi ya aikata abin da ya aikata da kansa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace bainama rajulun yajru idarahu min al-khuyala watarana wani mutum yana tafiya yana jan tufafinsa a ƙasa min al-khuyala saboda tsabar girman kai khusifa bihi sai aka ce ƙasa ta kifar da shi ba huwa yujaljilu fil ard yana can yana ta nitsawa yana ta tafiya cikin ƙasa ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin al-qiyama wa innama khussa al-izaru bidh-dhikr abin da yasa aka ambaci kwarjalle ko aka ambaci ainin al-izar kadai li'annahu huwa alladhi yudhhiru bihi al-khuyala ghaliban domin al-izar da shine ake shi yake bayyana da girman kai mafi yawan lokuta wando an bayyana domin izar shine kwarjalle tunda su zanin daurawa suke daurawa kamar yanda za ka ga mutanen wasu wani yanki na Indonesia ko kuma ainin wato India da Pakistan da sauransu to za ga in yanzu ne kuma mu kuma sai kai maganar wando a wando anan aka fi gane alamar tufafinka kayi ne dan girman kai amma ba lalle ya zama ba lalle sai izar ko wando ba duk mutumin da ya ja tufafinsa jallabiya ce a babbar riga ce a harcin da wando kowane irin tufafi ne mutum ya ja a ƙasa saboda takama shi ma ya shiga cikin nan yana daga cikin abin da ke jawo azabar kabari Allah ya kiyaye na shida Hafsul Madin fi kabari fi kabarin bidaini wato tsare wanda ake bi bashi a cikin kabarin sa saboda bashin da ake bin sa bashin da mutane yanzu suke cewa ya zama hanji cikin kowa ma akwai ana daure mutum a cikin kabarin sa a daure shi a cikin kabarin sa har sai an biya mu bashi to wani saboda tsabar tabbas da yake da shi da garantin sa ya kai gobe da jibu da gata da shekara mai zuwa da sauransu ko rubutawa baya yi wa ana yana bin sa bashi shi yasa wani kafin a fargama cewa ana bin sa bashi ya sha duka wani kuma ba za a san ma ana bin sa din ba zai dan bai fada ba kuma kila masu bin sa ba kowa ne ya san ya mutu ba ko kuma ba kowa ne suke guri daya ba ko kuma ba kowa ne ma zai zo ya ce ina bin wani ba dan kuma mutum din yana rayewa kansa gatawa ne yana bi na naira biyar rubuta kaga zaka saukaka wa magadanka kai kuma zaka sassauta wa kanka da ka mutu sai a nemo a dudduba cikin tarkatanka da an ga wani diary ko wani littafi za a dauko shi ko kila nan za a ga wani yana bin sa wani yana bin sa kaza wani yana bin sa kaza kafin a ce wani abu sai a fara sallaman masu bin mutum bashi rawa sa'ad bin al-atwal radiyallahu an anna aqahu mata sa'ad bin al-atwal dan uwansa ya mutu wa taraka thuluth mi'ati dirham ya bar dirhami 300 wato dan uwansa ya mutu ya bar dirhami 300 wa taraka iyalan kuma ya bar iyalai yaya da mata qala dan uwan nasa sa'ad bin al-atwal yace fa aradtu an unfiqaha ala iyali sai nayi nufin wannan dirhami 300 da ya bari in raba iyalansa su ci ma'ana a raba musu gado qala yace fa qala li nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni, inna akhaka mahbusun bidaini, to kar kai saurar rarrabar da kudin nan ga magada, ka sani dan uwanka yanzu yana can a daure saboda ana bin sa bashi a cikin kabarin fa. Ashi akwai sijin, banda sijin din shi kansa kabarin, to kuma akwai sijin na bashi, yana can yanzu an tsare shi an daure shi a cikin kabarin bidainihi saboda bashin da ake bin sa. Fadhhab mazaka tafi faqadi anhu, ka biya masa wannan bashin. Fadhhabtu Sa'ad bin al-Atwal yace sai nayi mazana tafi, faqadaitu anhu, na biya masa bashin. Summa ji'tu, sannan sai na dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, sai nace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, qad qadaitu anhu, na biya masa wannan bashin, illa dinaraini, amma saura dinare guda biyu. Su kuma dinaran nan guda biyu, idda'athu mamra'atun, wata mata ce tayi da awar tana bin sa, wata mata ce tayi da awar tana bin sa dinare biyu. Walaysa laha bayyina, kuma ba ta da sheda, shi yasa ita kuma ban bata ba. Ta ce tana bin sa dinare biyu, dinare biyu, nace ta kawo sheda, ba ta da sheda, shi yasa ban bata ba. Amma duk sauran masu bin sa da sheda din na biyan su. Qal, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'tiha, yace je ka bata dinare biyin nan. Fa innaha muhiqqa, ta cancance su, haƙƙin ta ne ba ta. Wa fi riwayatin sadiqa, a wata ruwaya yace da gaskiya take ba ta. Haka aka bata, sannan dan uwan shi kuma ya samu sa'ida. To kaga ashe rashin biyan bashi shi ma yana daga cikin sabubban da ke jawo mutum azaba a cikin kabari. Shi yasa ka dinga rubuta. In Allah ya taimake ka, koda ka mutu ba abun biya, ƴan uwa suna nan, yawanci ana tambayar mutum ya mutu, akwai mai bin sa bashi dan ai sauke maka wannan nauyin. In ba haka ba, to ka kama wani sababi cikin sabubban da zaka iya samun kanka cikin azaba kabari. Na bakwai, uqubatul akhidh bi kitabillah thumma rafduhu wan na'imu an as-salati al-maktuba. Sababi na bakwai, uqubatul akhidh bi kitabillah, wato uqubar da za a yi wa mahaddacin al-Qur'ani, wanda ya haddace al-Qur'ani, thumma rafdahu, sannan yayi watsi da Qur'anin ya manta. Ga tilawa, amma ya ki bibiya ta, ya ki tsayawa ya kula da haƙƙin tilawar ta, sa har tilawar ta sa ta zaizaye. Ka ji fa, karkace wai sai wanda ya haddace Qur'ani gaba daya, jizo amma ka haddace, to kai ta bibiya, ka dinga bitar ta, kana karantawa kuma kana yawan karantawa a cikin sallah, dan ya zamanto kullun abin da ka haddace yana nan. Da kuma wanda yake ya haddace littafin Allah, ko yana da karatun Al-Qur'ani amma baya aiki da shi. Wan na'imu anis salati al-maktuba, da wanda ana sallar farilla yana baccin sa, baya yin sallar ainihin farilla saboda bacci, ya san ya kwanta yanzu makara zai, amma sai ya kwanta. Wa qad jaa fi hadith Samurah bin Jundub, hakika hadithi yazo hadithin Samurah bin Jundub radiyallahu an at-tawil, dogon hadithi ne, Imam An-Nawawi ya kawo shi cikin Riyadhus Salihin, dogon hadithi ne. Jawab al-malakain, amma malam ya dauko iya mahallu shahid din da yake bukata ne, bai dauko mana hadithin gaba daya ba. Sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu mala'iku guda biyu suka zo suka dauke shi suka tafi da shi. To a wannan tafiyar ya ga abubuwan mamaki da abubuwan tashin hankali kala-kala. Duk abun tashin hankalin da ya gani, in ya tambaya ya ce wannan kuma wane ne, me suka yi waɗannan, sai a ce mu tafi dai, lokacin ba ka amsa bai ba. In suka kara gaba, sai ya ga wasu samfurin kuma daban, waɗanda ake musu wani nau'in azaba daban, su kuma waɗannan su waye, a ce lokaci bai ba, mu tafi. Sai da suka gama, aka gama wannan kewayen da shi, duk ya gama gani, sannan aka zo, kaga mutum na farko da ka gani ana masa kaza, ana maka kaza, to wane kenan me yin kaza ne. Kaga mutum na biyu da ka ganshi, shi kuma an kwantar da shi, ana masa nau'in azaba kaza, shi kuma kaza ne, sannan aka yi masa bayani. To yanzu nan bai dauko mana wato tafiyar tun daga farko ba, sai ya ce a cikin hadisin Samura mai tsawon nan akwai jawabin da mala'ikun nan guda biyu suka yi an su'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, game da tambayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu, amma ra'a, game da abin da ya gani fi lailatihi, a wannan daren da suka dauke shi ma'ahuma yake tare da su suna tafiya. Faqala lahu, suka ce da shi, yanzu lokacin yi maka jawabi yayi, amma rajulul awwal, shi wannan mutumin na farko da ka gani, allazi ataita alaihi, wanda ka zo daidai kansa ka tsaya, yuslagu ra'su, kaga ana fasa makai, za a dauki wani katin dutse sai a rotsa masa kai, sai kan ya tarwatse, yuslagu ra'suhu bil hajar, da kaga ana tarwatsa dutse akan sa, kansa ya dare ya fashe. Wa innahu ar-rajul, wannan mutum ne wanda ya akhudhu bil qur'an, ya haddace alqur'ani, fayar fadhu, yayi watsi da alqur'ani. Wa yanamu an as-salati al-maktuba, sannan kuma yana yin bacci baya yin sallar farilla akan lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to wannan kaji laifinsa, laifinsa shine ya haddace alqur'ani kuma yayi watsi da shi, sannan kuma da wanda baya yin sallar farilla a cikin lokaci. Kaji wannan? Yace naji. Kaga mallam yace fal jazaa'u min jinsil amal, fal jazaa'u min jinsil amal, sakamako irin jinsin laifin da ya aikata. Allah madaukakin sarki yana da irin wannan ka'idar, al jazaa'u min jinsil amal, idan mutum yayi laifi don haka tashi masa azaba, sai ayi masa azaba irin jinsin laifin da ya aikata. Yanzu kaga wannan mutum, li anna hadha ar-rajul, fali anna hadha ar-rajul, wannan mutum laifin sa rafdul qur'an, watsi da alqur'ani, waja'aluhu wara'a dhahrihi, da maida alqur'ani bayan bayansa, kaman ba ma haddacin alqur'ani ba, kaman ba wanda yayi sauka makarantar islamiyya ta qur'anin sa yayi qura ba ruwansa da alqur'ani. Wa tafaqala anhu, sannan yana yin lalaci da nauyin jiki wajen karanta alqur'ani. Wa kadhalika an as-salati al-maktuba, haka kuma yana samun kasala da mutuwar jiki da lalaci in sallar farilla, lokacin sallar farilla yi. Falan yusalliha, baya sallatar sallar farilla, ma'a ibadillahi, tare da bayin Allah, fi jama'atil muslimin, a cikin jama'ar musulmi. Bal saqula ra'su, kansa yana yin nauyi, alal firash, akan shimfiɗa, in ya kwanta yana bacci, in aka tashe shi ma sai ya dinga fada, dan me za a tashe shi yana bacci? Akwai wanda wai shi bawa a tashi yana bacci, a ce ya tashi lokacin sallah ya sai ya ta fada, da haka kansa yayi nauyi akan shimfiɗa. Fa jazaa'uhu, mallam yace kaga sakamakonsa kwantawa yayi abinda ya haddace a kai yayi watsi da shi, sannan gashi ya kwanta akan fulo mai laushi yana bacci, an tashe shi ya tashi ya sallah ya ki tashi. Fa jazaa'uhu, sakamakonsa an yuslag, shine an yuslaga, a rotsa, a fata kansa, wayurdaka, a kwankwata kansa, wayurdaka hadha ar-ra's, sakamakonsa shine an yuslaga, wayurdaka hadha ar-ra's, a fata, a kwankwata wannan kan, alladhi hadha fi'luhu, wanda wannan shine irin aikin kan, wa sha'anuhu, da kuma al'amarin wannan kan. Wa hakadha yu'adhabu ila qiyamis sa'a, hakadha a ci gaba da yi masa wannan azaba har zuwa tashin alkiyama. Fa qad ja'a fi ba'd ar-riwayat, ya zo a cikin wasu ruwayoyi, fa yuf'alu bihi, za a yi tai masa haka ne ila yawmil qiyama. Kaga kenan wannan shi ma yana cikin wa'anda azaba su ba yankewa har zuwa tashin alkiyama, kamar yadda muka karanta da su. Uquba ta takwas, ko sababi na takwas da ke jawo mutum azaba kabari. Kaga kenan haddar alqur'ani abu ne mai falala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutane su haddace alqur'ani, ma haddacin alqur'ani ko ranar tashin alkiyama na daban ne, a cikin kabarin sa na daban ne, a nan duniya na daban ne. Amma kuma in yayi sakaci yayi wasa alqur'anin ya zube, to shi kuma hukubarsa ta daban ce. Hukubatul kazzab, sai hukubar da za a yi wa alkazzab makaryaci, ba kunya, ya zama makaryaci, ba zai faɗi magana ba sai yayi ƙarya. Wa idza hadatha kazaba, wa fi hadithi samura aidan, a cikin wannan hadisin da ya na samura bin jundub har wa yau, ma ajabal malakani, ka saurari abinda mala'ikun nan guda biyu suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa, an uqubati zalika ar-rajul, game da uqubar wannan mutum, alladhi yusharsharu, wanda ake yi masa aski, mana yusharshar ake tsaga, yanda hadisin yazo nan, in aka sa wuka ko aka sa aska, in aka yanko nan dinsa sai yazo kiya, in aka yanka nan ma sai yazo nan, sannan za a sa ta a nan hancin san, aka farko hancin nasa aka sai an tsarge baya nan idan san, aka kafa a cikin kokon kurmin idan san, aka caka wukar, in aka jawo ita ma sai ta yi baya, haka ake yi. Kuma kafin in aka tsaga nan, kafin a dawo nan ya warke, in aka tsaga nan kafin a dawo nan ya warke, haka shi ma wancan wanda ake kwankwatsa kansa, idan aka kwankwatsa dutsen ya gangare, kafin mai kwankwatsa ya dauko dutsen kan ya kuma hadewa, sai kuma dubasa, sai kuma damfara mata dutsen, sai kan ya kuma budewa, haka ake taya masa shi kuma. To shi kuma wannan aska ake sawa ana ainihin sharshar, wa yumazzaq wa yuqatta shidiqu, wato ana yanka ana farka shidiqu, wato gefen bakin sa shine shidiq, nan da nan, wa ainihu, da idan sa, kamar yadda na faɗa da wa man khirahu da kuma ainihin wato hancinsa ilal khalf har izuwa baya annabi sallallahu alaihi wasallam farko da yaga wannan mutum hankalinsa ya tashi yace wannan waye suka ce mu tafi lokacin amsa bai ba to yanzu sun zo suna ba annabi amsa suka ce wannan mutumin da ka gani innahu al-kazzab makariyaci kenan alladhi yabshu kadhibuhu wanda ƙaryarsa ta kan yadu wayantashir tawatsu alal mala'i cikin jama'a yanzu nan sai ya faɗi magana sai ka dauka gaskiya sai ka ji gari ya dauka wallahi an ce kaza kaza kai ina kaji haka kawai ni ma gashi nan ana ta faɗa a gari yanzu nan sai mutum ya kirkiri ƙarya ya feso ta cikin jama'a kuma sai ta tasiri kaji ana ta faɗa yanzu ko social media din nan kaga mutane suna ta zama makaryata kawai mutum ya kirkiri wani labari ba a yi shi ba kawai ya sake shi a cikin Facebook ko ya sake shi a cikin WhatsApp wani lokaci kuma wani ne zai turo kai ma sai ka taimaka wajen yada barna ya turo baka karanta kaga ingancin abin ba kai ma yaka tura wani hadda magiya ka tura mutum goma wani ma a ce in baka tura mutum biyu ko mutum goma bala'i zai same ka dan haka wani bai ma karanta ba dan kar bala'i ya same shi kuma sai ya fada cikin bala'i dan bai san sakon ba kawai sai ya ta aika wani ya aika wannan sakon ya samu kasuwata ya samu jari mai karfi Allah ya kiyaye shi daga bala'i da musiba yayi kaza wani kuma ya ki aikawa ya shiga uku jarin sa ya kare ƙaryar da aka yi ta yi da sai dai a buga takarda lokacin waya ba ta yi yawa ba annan mutane a ce wannan wai daga mai gadin masallacin Makka shine waye wani mafarki da haka ake ta kuma takardar ta dade tun muna yara ake buga ta sai ta yawo kaji ta kawai ga takarda tana ta yawo from nowhere to yanzu gashi an samu social media ta nan kawai ake yada fabricated abubuwa marafa tushe ko makama wani kuma da sunan addini wani rubabban hadisi kawai ga an yi postin dinsa ana ta yawo ce to kaga kar ka zama cikaji al-kazzab ba uzuri ka tsaya in an turo tsaya ka gani wanda za a tura ne ko wanda za ka ce kai sai ka mayar masa ka ce to ai na ka samu wannan wani kana ma wannan sai ka ji wallahi ni ma yanzu na aka turo mu haka fa zaka ji akwai wanda ya turo min wani hadisi ne ce ya ingancin sai ya karba kallawa wallahi ni ma turo min haka to za ga abubuwan ba su da tushe kawai dai hanyoyi ne na wato na sadarwa aka samu sun yi sauki dan haka shi yasa kowanne shiriri ji ta da shirme ma sadarwa ake kawai tura saki to dan haka kaji wanda in yi ƙarya yanzu nan duk Facebook zaka dinga jin wannan ƙaryar ta shiga koina wannan mai ni ma na gani a Facebook a yi posting wannan mai ni ma na gani a post haka WhatsApp da sauran dukkanin ainihin wato wayannan hanyoyin sadarwa din mutum ya zauna ya kirkiri labari ba shi ba kuma ya posting shi ma wanda aka yi posting shi ma wanda ya posting abin ya ta tafiya a haka to kaji wannan wanda kaga ana sa wato zabira ana sai masa wannan wal mukalafatu din to kaji innahu al-kazzab matsariyaci ne allazi yabshu kadhibuhu wa yantashiru alal mala'i haythu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inda wannan mala'ikun suka ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa ammar rajul allazi atayta alaihi amma wannan mutumin da kazo kansa yusharsharu shidquhu ana wato tsaga gefan bakin sa ila kafahun aka tsago har sai an tawqiya wa man kirhu karan hancin san aka farke ila kafahu shi ma sai an zoqiya wa ainuhu idan san aka farko ila kafahu sai an je kiya fa innahu ar-rajul wannan mutum ne ya gadu min baiti da zai tashi da tsafa ya baro gidansa fa ya kadibul kadiba ya tashi ya kwance kwance ya sheka ƙarya tabulugul afaq kankace mai tashi ga gari ta yadu ko ina da ko ina fanzur ila uqubati hadha ad-da'il udan mala yace ka kalli irin wannan uquba da aka yi wannan irin cuta al-udal in ka ji an ce al-udal wato ad-da'ul udal to cutar da bata da magani cuta mai wuyar magani ash-shadidul mu'jiz suka ce shadid cuta mai tsanani al-mu'jiz wanda ta gajiyar da likitoci an yi binciken an yi wane ne mut'ib wanda za ta sa mutum ya lalace la sabila ila mu'alajata wanda an rasa yanda za a yi a magance ta ko kuma kawai ka ce ad-da'ul udal shine la dibba lahu ba ta da magani kawai to dan haka kalli uqubar da ake wa wanda ya jarabci kansa da wannan cuta wadda ba ta da magani wal maradul ijtimai da kuma cuta ga magari wadda ta shiga cikin al'umma sai da kai ma an baka yawo ne ba sai ka zama cikin makaratan baka sani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ishe mutum makariyaci ya zantar da duk abin da yake wani abin ƙarya ne
ya ishi mutum makaryaci ya zama duk abin da yaji shi baya tsayawa ya tankade ya baka ce kawai da yaji shi ma zai fada wani to sai ya zama makaryaci
alladhi yajibu ala almuslim tahashihi wanda ya zama wajibi akan musulmi ya Allah wadare koye ne sance ta fa innahu min sifatil munafiqin domin ƙarya sifa ce daga cikin sifofin munafikai iyazan billahi min kulli su muna neman tsarin Allah daga dukkan wani mummunan aiki uqubatu zunati waz zawani natara daga cikin sabubban da suke jawo mutum azaba a cikin kabari shine uqubar az-zunat mazinata maza waz zawani da mazinata mata zinar da ta zama ado zinar da mutum har ta kai mutum zai ma zai fada yariya ta wuce ce wannan ma an gama da ita ai wannan rin rabu da ita wannan shi yaushe ma wannan ana mun daina kula su ma ana sun zama kaza kaji mutum yana alfahari yayi laifi kuma ba kunyar Allah ba kunyar jama'a ta zama ruwan dare musamman tsakankanin matasa shedan yazo yana ta furgita ka ki kai aure kuma kana son aure kana da sana'a ka kana ganin tayi maka kada da kawai sai dai ka bi yarinyar mutane an ba ta tarbiya ka je ka lalata ka bi wancan ita ba ka lalata ka bi wancan ka lalata to bari ka ji yanda ka ji ana soye gida mai gishiri su kuma ranar tashin alkiyama bari za ka ji fi hadithi samura aidan a cikin hadithin samura har wa yau almutaqaddim hadithin can dai da ya gabata jaa fihi yazo a cikin wannan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fan talaqana sai muka ci gaba da tafiya da waɗannan mala'iku fa ataina ala mithlu tanur sai muka zo wani guri wannan ginin mai kaman tanderu an san tanderu ko wato kaman oven din gasa biredi shine ma'ana mun zo sai muka tarar da wani abu kaman tanderu wajen gasa gurasa ko gasa biredi qala wa ahsibu annahu kana yaqul mai ruwaya samura yace ina tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza fihi da muka kasa kunne a cikin wannan tanderin sai muka ji a ciki lagadun hargowa wa aswatun da sautuka baka jin me ake fada ihu kawai take ta zundumawa a cikin wannan tanderin mutane ne a ciki qal yace fadda la'ana fihi manzo Allah yace sai muka leka cikin wannan oven din cikin wannan tanderin fa idza fihi rijalun wa nisa'un wa urat ko uratun sai muka ga maza da mata ne tsirara wa idza hum yatihim lahab sai kaga wani irin harshen wuta yazo min asfala minhum ta karkashin su ta duburan su ta kasa idza atahum zalika lahab idan wannan wutar ta buso ta karkashin su daw daw sai kaji sun fasa ihu shine sai kaji wannan hargowar su ne ake ta soya su ake ta gasa su a cikin wannan tanderu din ay sahu sai kaji sun karma ihu wa fi akhir alhadith a karshen hadithin wa ammar rijalu wan nisa wayannan mala'iku suke ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce amma wayannan mazan da matan wal uratu da wayannan tsirarar da ka gansu ba kaya a jikin su alladina hum fi mithlu bina'it tanu wanda ka gansu a cikin wani guri kaman ginin oven ko kaman ginin tanderu wajen gasa biredi ko gurasa